In tsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ana ci gaba da tashar baki akan batun keɓe wurin kiwo wa makiyaya da waɗansu jihohi ba sa goyon baya ko kuma gwamnoni. Za ku ji ra'ayin manoma da makiyaya, shin ɗaukan wannan mataki zai sa a samu zaman lafiya a tsakaninsu kuwa?
Sunana Yahaya Abdulkarim Jabbo, ni makiyayi ne, kiwo sana'anmu ne. Alhamdulillahi zai kawo lafiya, domin babban al'amarin da muke ciki yanzu shi ne noman nan da ake yi. Duk inda da Fulani suke noma yanzu ana sake masa shi ne, ana masa shi, shanun suna sake yawa, kuma ana sake masa wuri musamman Burtali. Ina ga a da Burtalin nan an sa shi a matsayin fadinsa mita 30, amma yanzu in ka je fadin Burtali bai kai mita 5 ba. Za a zo da shanu kusan 1,000 za su wuce suna bin wannan hanya, ya za a yi ba za su tafi gona ba. Kuma bayan haka manoman suna yin shi wani lokaci da ganganci ne ake yin, sai a je ana mace wannan Burtalin don Fulani makar su zo wannan area. Fulani haifaffu a wannan area, gona za a yi ana masa da su daga wannan area su tashi su je wani wuri. In ba an samu wannan abin nan na asali rinki na zama wuri daya, Fulani su zauna wuri daya, suna da filin da su yi kiwo ba, daga baya ba a samu gunda su yi kiwo ba gaba daya.
Na gode.
Sunana Nasiru Wamuku Miyadi. A to ra'ayina a nan shi ne akan ni manomi ne. Ra'ayina akan cewar a ware Burtali ko kuma a ware makiyaya inda za a keɓe musu wurin da za su dinga ije dabbobinsu, domin irin matsaloli da suke faruwa a irin hakan. Ni a nau tunani shi ne makiyaya dai ba su saba zama wuri ɗaya ba. To ko da an ware, in dai ba abinci aka ije musu a wurin ba, to fa za su je da dabbobinsu duk inda za su samu abinci su ciyar da su. In kuma an ware musu, to za a ɗaukan musu nauyi ne na ciyar da dabbobin nan ko kwaya. Shi ne magana a nan. Idan ko har ba a samu hakan na ciyar da dabbobinsu ko ɗaukan nauyinsu ba, to dole ne duk inda za su je su nemo abincin da za su ciyar da dabbobinsu, za su je duk inda za su same shi. To magana na biyu a nan shi ne matsaloli da ke faruwa tsakanin makiyaya da mu manoma. Babu mutumin da zai yi nomansa ya kai ga ci yana ganin ga albarkar nomansa ya zo, dabbobi su zo su fada mishi a gona, a ce kuma a samu zaman lafiya a hakan. Ni shawara na a nan shi ne ina ganin suna da kungiya mai karfi wanda ba Najeriya ba ne, Afirka ce gaba daya, mai Allah kenan. Su ya kamata su zauna su yi zama da su domin a samu zaman lafiya. Zaman lafiyan ko shi ne su kiyaye da shiga duk inda wani bawan Allah ya zo yi nomansa, su kiyaye shiga a wurin haka, domin shi ne nake tunanin zai kawo zaman lafiya. Idan aka samu sabani haka kun babu zaman lafiya, gaskiyar magana.
Sunana Muhammad Aisha ne, ni makiyayi ne. Gaskiya ra'ayina akan wannan bai kamata a ce an keɓe su wuri ɗaya ba. Kanta ba zai yi ba, tunda ba haka nan aka taso aka samu a ƙasar nan ba. Don yanzu an zo an keɓe su wuri ɗaya, za ka tare ba Fulatani da shanunsa kamar 100 ta ce ka keɓe shi a wurin da bai kai ya kawo ba, ina za su samu ruwa? A misali mutanen da suka saba su je su kiwo, mu je mu kiwo mu dawo, mu je mu kiwo mu dawo, an zo an keɓe mu wuri ɗaya sai mun sai da shanunmu mu sayo abinci kenan fa. Kaga hakan nan gaskiya abun dubawa ne. Ra'ayina dai ni ya bambanta daga wannan gurin, saboda kange mutumin ba zai yi ba.
Assalamu alaikum, sunana Ahmad Bello Yunusa. Gaskiya bai yi ba, saboda yanzu idan mutum yana da shanu 300, wane irin abinci ne ya hange su zai basu? Ina zai samu ruwan da zai basu? In ainihin fil azalma abinda aka gani Fulani idan bazara ta zo sukan koma area su in kaka ta zo kan gangaro su ne inda ciyawa take da ruwa su dinga kiwo su amma yanzu gashi nan sai ko ina an aka gansu sai a yi dinga faɗin ɗaya Fulani suna kashe jama'a da sauransu wannan ba gaskiya ba ne saboda haka muna kira ga gwamnati da babban murya su duba su nemi matsayin da za ka ajiye su ɗau matakin da yake na ƙwarai wanda za su shiga tsakanin makiyaya da manoma su makiyayan ma kan suna noman ba wai ba sa yi ba amma saboda irin yanayi yadda manoma suke yanzu sai ka samu mutum yana da shanu kusan 300 an zo an matse burtali yadda shanayen ba dole in za ka wuce sai an samu matsala tsakanin wannan hanya to ka gani shi ya sa muke kokari mu gani to ya kamata gwamnati ta yi adalci da cikin wannan maganar yadda za a samu mafita.
Allah ya saka da alheri.
Assalamu alaikum.
Sunana Tanimu Gyaza. Ni manomi ne. Gaskiya wannan abin duk da dai a wani bangare zai zama bakon abu ga makiyaya da kuma su karan kansu manoma. To amma ina ganin cewa wannan abin zai kawo maslaha tsakanin su. Sakamakon yawan tashin hankali da ake ta samu tsawon lokaci. To amma idan ya zama an kebe masa inda za su riƙa yin kiwon su. To kaga za a samu zaman lafiya domin sun san gurin su in sun tsallaka inda ba wurin su sun san sun tsallaka iyaka. Wannan kuma hukuma ne duk abin da ya shafe su wannan kaga su suka kira ma kansu. Su ma manoma kuma alhamdulillah za su ƙara samun ci gaba wurin noman su. Za su sake samun natsuwa sosai da ba wani abu da ya shigo cikin gonakan su balle ko su zo su yi kuka da makiyaya. Wannan abin zai kawo ci gaba sosai a ƙasa kuma zai kawo ƙarin haɗin kai musamman damar tun farko mun san tsakanin Fulani da manoma suna da wannan haɗin kan sakamako ne na al'amuran rayuwa da suka tattauna shi ya kawo saɓani tsakanin su.
Sunana Muhammad Faruk ni makiyayi ne kuma ga ra'ayina da zan bayar. Ni zan ba da goyon bayan a ware musu inda za su dinga kiwo saboda a yi avoiding irin matsalolin da Najeriya ke fuskanta a yanzu. Saboda me idan aka ware musu inda za su yi kiwo ka gani idan ka je wurin an san kiwo ka je idan kuma suka bar inda suke aka ware musu ka zo wani wuri ka ga sun yi violating ɗin gwamnati.
Assalamu alaikum. Sunana Sabiu mai kuɗi ni manomi ne. Insha Allahu aka yi hakan za a cimma nasara saboda in kowanne ya samu ga wurin zaman shi ga wurin aikin shi ni yana ganin abin nan za a samu sauƙin Allah yadda dalili shi ne kowa da idan yana muhallin shi manomi yana nan yana noma ne ga shi ga gona ta yi makiyayi kuma an ware mashi filin shi inda zai je shi ma ya kiyaye dabbobin shi to yana zan insha Allahu in aka yi hakan za a samu nasara in Allah ya yarda.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Zakariya. To akan ni manomi ne daga Katsina. Wani abun yana sa ran zai kawo zaman lafiya insha Allahu.
Sunana Sani Abubakar makiyayi ne ba zai yiwu ba don ba mu tashi muka samu haka ba shanu zaman su guda ba mu wajen mu hatsari ne nan muke samu san moriya kama su amma a zauna nan a zauna nan a zauna nan haka dabba yake so dabba ba mutum bane dabba ya bambanta da mutum mutum ne yana iya zama guda ya shahar sarrafa rayuwarsa amma dabba ita ba za ta iya wannan ba a nan za a samu ma gaba ɗaya zama guɗaya ma cuta ne ma a guta saboda haka mu taimakon da muke nema kawai a mana burtali a bamu burtali daga nan za mu iya taji mu je mu taji muke bi dama ɓarnan da ake jewa gonakin nan duka dai wani abu ne wanda dama mai shanu ya saba da manomi a haka yau da gobe amma ba wai mukan zauna cikin gonaki don mu rika ma mutane ta'adi ba mu dama inda daji yake nan muke bi a bamu burtali in nan an ga wani an nome nan mu za mu ya wuce mu je wani daji inda dabbobin mu za su samu su kiwo su walwala.
Zo mu zauna kar mu saba al'umma ta arewa ga kira zo mu zauna zaman lafiya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo. A madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da ya samu mana waɗannan ra'ayi na makiyaya da manoma Jummai Ali ke cewa a huta lafiya.
Saba karmo bata ci gaba.